بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي غبدا تفسير منوت رمضان شكرا دبوديا da 444 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya. A yau insha Allah za mu yi darasi na 18, kuma muna cikin suratul an'am. Jiya mun tsaya karshen aya ta 124, yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 125. Kafin mu fara tafsiri, muna gargadin waɗanda suke son su kawo mana hayaniya a wajen tafsirin nan, ko maza ko mata, waɗanda suke zuwa suna tare mana da fitina a can, wato gefe-gefe inda jama'a suke taruwa, so mun ɗauki wato ainihin mataki duk wanda aka kama to za a yi ciki da shi ne, ba magana a sake ka, musamman wanda za a kama shi da wani abu mai ma'anan makami ko makamancin wannan. Wanda yake so ya tada hayaniya a wajen mata, ɓangaren mata ko kuma ɓangaren maza, ko can gefe inda ake ajiye ababen hawa, duk wanda zai tar mana da hayaniya ba za mu taɓa yadda, ba za mu tsaje shi ba. Kuma akwai a cikin mata, akwai a cikin maza, so mun ɗauki matakai ƙwarai da gaske na jami'an tsaro. Idan sun ci gaba da yi za su gane kuskurensu ko ba tsaje su za mu yi ba, za mu hukunta su. Saboda haka idan don Allah ka zo jin tafsiri ka nitsu, kuma ka bar wanda ya zo jin tafsirin nan ya ji tafsiri tsakani da Allah. Amma duk wanda yake zai tar mana hayaniya ko wacce za ta tar mana da hayaniya, ko kafin tafsiri ko ana tafsiri ko bayan an tashi daga tafsiri, to ba za mu kyale shi ba, kuma ba za mu kyale ta ba. Jiya ma mun sa an kama wasu bayan an tashi daga tafsiri, to saboda haka za mu ɗau mummunan mataki a kansu. Duk wanda yake zai taɓa wannan harka, harka ce ta addini, ana fassara littafin Allah ne, ba a hayaniya wajen fassara littafin Allah. So wasu sukan zo can gefe-gefe a layuka da ake zama ba kusa da masallaci ba, suna tare mana da hayaniya, to ba za mu taɓa yadda da wannan ba. Allah ta'ala ya samu dace. Za mu tashi. Faman yuridillahu an yahdiyahu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
Ubangiji ta'ala ce faman yuridillahu an yahdiyahu, wanda Allah ta'ala ya yi nufin ya shiryar da shi, ya shira sadarahu lil islam, zai yalwata kirjinsa ya sa haske a ciki domin musulunci ya shiga. Waman yurid an yudhillahu, wanda Allah ya nufin batar da shi, ya ja'al sadrahu dayyikan, zai sanya kirjinsa ya zama mai kunci, harajan mai tsananin kunci, ka'annama yas'adu fi sama, kaman yana kallafawa kansa kokarin sai ya hau sama kuma bai zai iya ba, saboda haka musulunci ba zai shiga zuciyarsa ba. Kadhalika yaj'alullahu rijsa, haka Allah ta'ala yakan sanya azaba alal ladina la yu'minun, akan waɗanda ba sa yin imani yakan saukar da azabansa ko kuma ya sallade shaitanu a kansu. Ubangiji ta'ala ya ce dukkan wanda Allah yake nufin shiryar da shi, to Allah yana yalwata kirjinsa sai ya karɓi musulunci. Musulunci yana da faɗi, ba abu ne ɗan ƙarami ba, ba abu ne mai ƙunci ba. Wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj, Allah ta'ala ya ce bai sanya ƙunci a addini ba. Tunda ko abu ne mai faɗi, in kirjinka bai da faɗi musuluncin bai zai samu shiga ba. In kirjinka kuntatacce ne musulunci ba zai samu shiga ba. Idan Allah ta'ala ya nufin ya shiryar da kai, to sai ya jefa hasken imani a cikin zuciyarka, shikenan sai zuciyar sai ta budu, sai ta dinga buduwa, sai kaga musulunci ya samu shiga, ta karbi wato ainihin addinin musulunci, sai zama babu abin da kake so kuma kamar wato ainihin musulunci. اتين سوره الهجرات وبنجي تعالاتي ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون الله تعالى يا سو يد ايماني اتين زوجيركو كما يا قوات ايماني اتين زوجيركو كما يا سامكو كين كافرتي ا زوجيانكو ده سابون الله ما سو ايرين wannan zuciya su ne wanda suke shiryayyu to da aka shirya kenan ta Allah ne innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba ka shiryar da wanda kake son ka shiryar da shi Allah ne mai shiryar da wanda ya ga dama in ya jefa maza hasken imanin shikenan sai zuciyar ta haskaka ta yi fadi sai ta karbi musulunci idan ko ba a jefa wannan ba to tana nan a cikin kunci imani ba zai samu shiga ba Abdullah bin Abbas yace yuwasi'u qalbahu litawhid wal iman bi Allah ta'ala yana yalwata zuciyar wanda ya ga daman shiryansa domin ya karbi tauhidi kuma yayi imani da ubangiji subhanahu wata'ala kesa idan kaga ka karbi shiryan sai ka godewa Allah ta'ala kace alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadi lawla an hadana Allah mun godewa Allah ta'ala da ya shiryar da mu wannan tafarki madaidaiti wannan tafarki na musulunci ba don Allah ya shiryar da mu ba da ba za mu karbi shiryan ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ba wayonka ba ba dabaranka ba taimako ne da tawfiki daga mankatar na ubangiji ta'ala har yasa ka zama musulmi ka zama mu'mini bawan Allah kuma yasa ka zama kana daga cikin masu karban wa'azi sai ka godewa Allah Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina ya Allah ba don kai ba da ba mu karbi musulunci ba da mu zama masu ba cikin masu ba da zakka ko kuma masu sallah ba to duk shari'a ce ta ubangiji subhanahu wata'ala al'amari la haula wala quwwata illa billah baka da ba dabara baka da wani karfi sai da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala Allah ta'ala yace wanda ko yayi nufin ya batar da shi to zai sanya zuciyarsa ko kirjinsa ya zama mai kunci ko mai tsananin kunci ta yanda alkhairi ba zai shiga cikin zuciyar ba domin kunci in ya shiga cikin zuciyar mutum to ba wani alkhairi da zai shiga ciki zaka mutum ko fushi yayi in yana cikin bacin rai duk abin da aka ga masa abun ba ya shiga ko me zaka ga ya masa abun ba zai shiga ba to balle tana idan Allah ta'ala ne ya jefa kunci a cikin zuciya to sai kaga mutum yana cikin wato cikin damuwa kawai duk abin da za a ga ya masa ma na alkhairi to fushi zai yi sai ya zama alkhairi bai da hanyar shiga cikin zuciyarsa saboda Allah bai yalwata wato ainihin zuciyar ba Allah ta'ala ya kwatanta shi yace ka annama yas'adu fi sama kaman mai kokarin hawa sama ne ta karfi karfi ko shi ya je sai ya je ya shiga wannan sama din kuma alhalin bai zai iya ba to da kai duk kokarin mutum a ce je sama ta daya wallahi bai isa ba sai dai ka je sararin samaniya ka yawo ka dawo amma baka isa ka je sama ta daya ba balle da naka huda ta ka shiga ko a buɗe maka ka shiga to mutum da ya dorawa kansa sai ya hau sama ai ya dorawa kansa wahala abinda bai zai yi ba ne to haka nan in kuncin ya kunkun zuciyar mutum ta yi kunci to musulunci baya samun wato ainihin shiga a ciki to da haka musulunci addini ne mai fadi shine Allah ta'ala yake kazalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun haka Allah yake sanya azaba ga waɗanda ba sa imani tunda sun kuntata zukatansu musulunci ba zai shiga ba to kuma azaba kuma za ta shiga ai sai Allah ta'ala ya azabtar da su haka Usmani ne suka fassara ar-rijsu anan wato da azaba kuma tana zuwa da ma'anan azaba din kamar rijis wanda Allah ya saukar wa mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam kaga azaba ke maza sun yace annoba da take samun mutane dan wanjin wato azaba ne da aka saukarwa wato banu Isra'il sai ambace shi da rijis shine azaba amma su malaman suka ce shedan ake nufi duk wanda bai imani da Allah ba to Allah yana sallada shedan akan sa domin shedan shi ma ai wani wata wahalar ne kuma Allah ya dora maka shi sai Allah ya dora masa shedan ya dinga badda shi ya dinga hana shi bin tafarkin Allah to da dama shedan ai makiyinka ne inna shaytana lakum aduun fattakhizuhu aduwa duk abin da kake so na alkhairi to shi kuma baya son sa to da haka kokarin yake ya badda kai a duk inda kake saboda haka yana kiran jama'arsa domin su shiga wuta wa inna ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir ina neman abokanin wato ainihin mutuwa ne to da haka kenan ubangiji ta'ala ya dora masa shaydan ta yanda ba zai samu shiriya ba domin shaydan yana tare da shi a kowane hali sai Allah ta'ala ya ce wa hadha siratu rabbika
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بنجي تعالى وهذا صراط ربك مستقيما وهذا ونن الدين صراط ربك حنياتي تو بنجينك مستقيما وندك ديديتي يكي سنتا بايا كركتيوا قد فصلنا الآيات من يرر بآيوي من يبيان سدلا دلا لقوم يذكرون gamutane wayanda suke wa'azantuwa din mai son wa'azi to akwai wa'azi alqur'ani ya ishe shi Allah ta'ala ce wannan addini tafarki ne madaidaici kuma tafarkin Allah hanya ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala mi kikkiya wanda in ta kama ka in ka kama ta za ta kai ka zuwa ga Allah sannan igiyan Allah ne wanda take mai karfi in ka kama ta ba za ta tsinke ba za ka tsira sannan kuma ambato ne gargadi ne na hikima a cikin wannan addinin kamar yadda ya zo a cikin hadisi hadisi ya tabbata daga Abdullah ibn Mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wato zana wani layi miƙeƙe zana musu layi guda daya a miƙe to sai zana kuma wasu layuka a gefe gefe kanana kanana suna nan a gefe gefe to sai yace hazihi sabilullah wannan haza sabilullah wannan tafarkin Allah kenan shi a miƙe ke ba a karkace ke ba ihdina sirat al-mustaqim wayannan hanyoyi ko da suke gefe gefe dama da hagu sai ce hazihi subulun wa ala kulli sabilin shaytan yad'u ilayk yace wannan tafarki ne wato hanyoyi ne daban-daban su kuma na gefe gefe yace akan kowace hanya akwai shaytan da yake kira zuwa gare shi kaga hanyoyin banza hanyoyin bata to akwai shaytanu masu wa'azi wanda suke cewa a zo a bi wayannan hanyoyi kuma su shedanu akwai shayadinul insi da shayadinul jinni shedanun mutane suna kira zuwa ga wannan hanyar haka shedanun aljani ma suna kira zuwa ga wannan hanyoyi kowace hanya ta bata sai ka samu wanda zai ce ka zo ka bi ta ita ce hanyar shiriya daga cikin mutane wani zai dora ka akan shirka sai ya ce maka shine tauhidi ya dora ka akan bid'a ya ce maka ita ce sunna kuma ya rantse maka da Allah ya ce sunna ce alhalin kuma bid'a ne kuma ya san cewa bid'a ne to kaga wayannan shedanun mutane kenan akwai kuma shedanun aljani wanda baka ganin sa baka ganin su suna muku waswasi ya dora ka anan ya nuna maka hanya sai ka bi ya sa maka waswasi a zuciyanka sai ka biye masa kuma kai ba ganin sa kake yi ba wannan shi yafi hadari innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu da shi da jama'ar sa suna ganin ku amma ku kuwa baka ganin su saboda haka shedan na mutum ya kai ka ya baro ka shedan na aljani shi ma ya kai ka wato ainihin ya baroka saboda haka ubangiji subhanahu wataala zai sallada wa dukkan wanda bai damu da imani ba shedan ya zama shine zai dinga wato ainihin jagoransa yana yi masa wahayi yana nuna masa wato ainihin hanyar bata amma bayin Allah na gari da suke neman shiriya to su kuma ubangiji ta'ala shine jagoransu Allah ta'ala ya ce lahum darus salami inda rabbihim wadanda suke kan tafarki madaidaici masu karban wa'azi da gargadi masu sauraron wa'azi suna da gida na aminci a wajen ubangijin su ita ce aljanna rana alkiyama wa huwa waliyuhum Allah ta'ala shine majidincin su bima kanu ya'malun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na ayyukan alkhairi suna da gidan aminci rana alkiyama ita ce aljanna an ambace ta darus salam gidan aminci saboda babu wata matsala a cikin aljanna babu wani abun kushewa ba wani abun aibantawa babu sharri a cikin ta babu azaba abinda ke ciki shine ni'imomi na Allah ta'ala da rahomi da rahamarsa saboda haka ce sai aka ambace aljanna darus salam gidan aminci kenan ka san duniya kuma duk yanda ka same ta to akwai matsala a cikin ta duk ko mulki ne ko kudi ne ko ilimi ne to sai ka samu kuma kana da wata damuwa da ka kasa warware ta Allah ya jarrabe ka da ita to amma lahira babu wannan duk abinda kake bukata akwai kuma babu damuwa ko da kadan shi yasa aka ambace ta darus salam aljanna gidane na aminci to dukkan wanda yake kan tafarki madaidaici ya bi tafarkin Allah to Allah zai sanya makomarsa ta zama gidane na aminci wanda babu matsala saboda su din ma hanyar da suka bin ba hanya ce mai matsala ba صراط الله المستقيم ني تفركين الله ني مديدي باي دا داموا باي دا قورا babu kaya babu ramuka babu duwatsu babu babu kutumi a ciki to da haka kana tafiya ne kawai tanta kawai da bibiyar hanya to shi yasa in ka je lahira kuwa sai a baka gida wanda bai da matsala kwata kwata amma in ka bi hanyoyi masu matsala to in ka je lahira kuma zaka bi hanya mai matsala ita ce hanyar wutar jahannama to da haka ubangiji subhanahu wataala yana gaya wa bayinsa su bi hanya madaidaici don su samu tsira gobe kiyama as-siratul mustaqim shine al-mutaba'atu lillahi walir rasul bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tsaya akan su ya samu tsira duniya da lahira Allah ta'ala ce wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wadannan sune suke da tsira gobe kiyama sune wadanda Allah ta'ala zai hada su da wa'in da yi wa ni'ima ranan al-kiyama da annabawansa siddiqai shahidai bayin Allah na gari Allah ta'ala ce ma dalla da abokanin tafiya wadannan so da haka sai ka ganka tare da annabawa ranar alkiyama kuna shiga aljanna idan ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa muna daga cikin su bangiji subhanahu wataala ya ce wa huwa waliyuhum Allah shine majibincin su matikan sun bi tafarki madaidaici matikar ba sun zuciyanka kake bi ba amma masu bin son zuciyansu to shedan shine waliyin su shedan shine mai jibintan al'amuran su amma masu bin Allah da manzon Allah sallama Allah ta'ala shine majibincin al'amuran su za ka kuma sune da nasara duk inda aka shiga aka fita sune suke da nasara saboda babu son zuciya a cikin al'amarin su Allah shine mai kare su shine mai taimakon su kuma shine mai karfafa su saboda suna da ayyuka nagari kuma sun tsaya akan gaskiya duk wanda ya tsaya akan gaskiya to taimakon Allah yana tare da shi wallahi Allah bai zai manta da kai ba Allah zai kare ka da kariyansa saboda kana kare gaskiya ka tsaya akan gaskiya duk wanda yake akan gaskiya to yana tare da Allah amma idan son zuciyanka kake bi to wata ran ubangiji ta'ala zai kunyata ka wato zaka zama ka dauki kaskanci kuma babu inda zaka je al'amarinka ba zai je ko ina ba kuma a ƙarshe zaka je ka hadu da Allah subhanahu wataala komin jiji da kanka komin takamanka koma menene kake yi ubangiji ta'ala ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir thaniya yadfiju dhilla an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nuziquhu yawm alqiyamati azab alhariq Allah ta'ala ya ce daga cikin mutane akwai masu jayayya a addinin Allah ba tare da suna da ilimi ba sai dai misalai kawai mutai ta buga maka misali ba aya ba hadisi kuma ga ayan a gabansa ga hadisin a gabansa yana ta jayayya a addinin Allah ba tare da hujja ba ba tare da ilimi wanda aka dauko daga alqur'ani da hadisi ba bai da wani littafi mai haskaka masa kuma ba akan shari'a yake yi ba Allah ta'ala yace yana takama yana nuna isa yana nuna cewa shi akan gaskiya yake ubangiji ta'ala yace wannan sai ya dauki kaskanci a nan duniya sannan a lahira kuma Allah zai dandana masa azaban gobara ita ce azabar wutar jahannama so da ka tsaya akan gaskiya duk inda taje ta juya to kuma kai ne da nasara in zaka fadi gaskiya komai taka ja maka kabiya hakanan editan mu na gaskiya wanda yafi dubun zinariya to da ka gaskiya tana tare da masu gaskiya a duk inda suke Allah yana karfafa su ubangiji subhanahu wataala yake saboda ayyukan da suke na alkhairi shine ubangiji ta'ala ya musu wannan gatan wa huwa waliyuhum shine majibincin su bima kanu ya'malun saboda sababin ayyukan da suke na da'a wa Allah ta'ala da ayyuka na gari da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce wa yawma yahshuruhum
jami'an ya ma'sharal jinni qad istakthartum min al-ins وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم
ubangiji ta'ala ce wa yawma yahshuruhum jami'an ka ambaci ranan da Allah zai tara su gaba dayan su kangararrun Allah mutanen su da aljanin su wadanda ba su yi wa Allah ta'ala biyayya ba a nan duniya Allah ta'ala zai tattara su gaba dayan su ranar alkiyama sannan sai ce musu ya ma'sharal jinni ya ku jama'an aljani shaytanu kangararu qad istakasartum min al-insi kun yawaita badda mutane kun badda mutane da yawa shaytan ka badda jama'a da yawa shaytanu kun badda mutane da yawa kun sa suna bauta muku sun dauke ku a matsayin abubuwan bauta wa qala awliya'uhum min al-insi to sai abokanin nasu daga cikin mutane waɗanda suka batar din kenan sai su ce rabbana stamta ba'duna bi ba'din ya ubangijin mu ai shashin mu ya ji dadi da shashi ne wato mu abinda suke cewa su mutanen da aka batar din mu mun amfana da aljanin aljanin ma sun amfana da mu mun amfani juna ne ya ubangijin mu mu aljani suna yi mana abinda muke so suna hana kananan aljani su cutar da mu mu ko muna bauta musu domin bautan aljani suke yi aljanin kuma sai su dinga wato tsare su daga sharrin kananan sannan kuma su dinga ainihin wato ruda su suna sa musu sha'awa suna jin dadi suna sharhojin su a nan duniya shine ma'anan shashin mu ya ji dadi wato ainihin da shashi wa balagna ajalana wa mun har muka isa ajalin mu allazi ajjalta lana wanda ka sanya mana shine mutuwa har muka mutu ko har akai tashi alkiyama muna yi wa aljani biyayya muna bauta musu su kuma suna dan ba mu labarai suna dan ruda mu suna motsa mana sha'a muna zuwa muna tayin abinda bai dace ba qala sai Allah ta'ala ce annaru matsawakum wutar jahannama ita ce makomar ku da ku da aljanin gaba daya khalidina fiha kuna masu dawwama a ciki illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so na dan zaman da kuka yi daga taron alkiyama zuwa kafin ku shiga wutar jahannama wannan wutar jahannama bata kona ku ba ko dan rayuwar da kuka yi a duniya inna rabbaka hakimun alim ubangijinka mai hikima ne cikin hukunce hukuncensa kuma masanin abinda bayinsa suke yi ne ubangiji ta'ala yace ya zai tattara mutane da aljani gaba daya ranar alkiyama wato aljani da waɗanda aljani suka batar masu bautan aljanu da kuma aljanun gaba daya za a tattara su ranar alkiyama a sa su a wutar jahannama sun bauta wa aljani aljani kuma suna ba su wasu labarai suna taimakon su wajen jayayya a harkan addinin Allah suna yi musu wahayi na ƙarya suna yi musu waswasi su sa musu wani basira ko wani abu da za su faɗa wata magana su faɗa ko kuma su ainihin wato ruda su sa musu sha'awa na barna su je su yi tayin barna suna morewa su suna daukan morewa suke yi Allah ta'ala ya ce to ranar alkiyama zai tara su gaba daya sai ce to ya ko aljani kun yawaita badda mutane kun yawaita badda azzaluman mutane kangararrun mutane kun badda su me yasa haka Allah ta'ala zai tambaye su akan wannan to sai su ce ai su waɗanda aka fatar din su da su ba da ansa su ce a'a ai mun amfani juna ne su sun amfane mu mun amfane su har wannan lokacin yazo lokacin da za su sha wahala a cikin suratu yasin ubangiji ta'ala ya ce alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ani ibuduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katira afalam takunu taqilun Allah ta'ala ya ce ban dauki alƙawari da ku ba ya ku yan adam cewa kar ku bauta wa shaytan shaytan makiyin ku ne wanda yake bayyanar da adawa yana son ku shiga wutar jahannama baya so muku alkhairi ba na alƙawari da ku kar ku bauta masa ba nace muku ku bauta mini ni kadai inji ubangiji ta'ala wannan shine tafarki madaidai ku bi tafarkin Allah ba mun yi haka da ku ba ko katina ko baka tina ba an yi haka da kai Allah ta'ala ya so alƙawari da kai ba za ka bauta wa shaytan ba ya ce kuma shaytan makiyin ka ne to don me yasa zaka bi shi a nan duniya alhalin shaytan ya badda mutane dewa inji ubangiji ta'ala ya badda halittu dewa ba za ku kasance masu hankali ba ka zo mai hankali ma ne yanzu wannan aka ce maka makiyin ka ne kuma sai kai daka bi shi yanzu ko a cikin mutane aka ce wannan yana gaba da kai kar ka bi shi don duk abin da zai gaya maka ba alkhairi bane idan kai shi halakar kai ke nema duk abin da ya gaya maka in kai to tarko yana nada maka domin ka halaka kuma sai ka je kana tabin sa duk shawaran da ya baka sai ka karba in kana da hankali ba za ka yi wannan ba shi yasa Allah ta'ala yake ba za ku hankalta bane ba za ku kasance masu hankali ba yanzu shaytan kuke bi ai shaytan ka sai dai ka tanadi makamin yakin sa tunda Allah ta'ala yake makiyin ka ne yana so ya ga bayan ka ne to sai kai ta tunanin kai kuma ya za a yi ka ga bayan sa ka tanadi makamai na yakin sa shine ma'anan inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa shaytan makiyin ku ne ku rike shi maki ma'ana ku tanadi wato makamai na yakin sa na yakan sa to amma cewa wato shaytan yana baka wasu labarai kana jin dadin su ko kana harka da shi ko a zai iya sa wani aljani ma ya fita daga jikin wani kai kuma a baka kudi wannan shine zai bada dama ka dinga bautawa shaytan wallahi idan ka mutu kai asara shi yasa suka ce ai har ajalin mu yazo nan nadama suke yi cewa sun yi ta bautawa shaytanu har alkiyama ta zo har ajalin su yazo saboda haka a yanzu ba su da wani abu wanda za su iya kubutar da kansu daga azaban Allah ibnu jarir al-tabari yace mutun ya kasance a zamanin jahiliya idan zai sauka a wani waje sai ce a'udhu bikabiri hadha alwadi sai ce ina neman tsarin Allah subhanahu wataala daga babban wato wanda yake wannan wadin ubangiji subhanahu wataala ya hana ka turki aljani a matsayin abokinka ko abokin shawaranka ko wanda zaka masa biyayya domin ya biya maka wata bukata to idan suka zo a wannan lokacin suka sauka a wani kuri sai su ce na'udhu bikabiri hadha alwadi muna neman shugaban wannan kurin ya yabanna ya bamu kariya daga aljanin wannan kurin shikenan su manya kai sai su kama girman kai so su ce kas sunnal insa wal jinna aba ai mun shugabanci mutane da aljani gaba daya to wannan girman kan shine zai sa kuma sai su dinga yawa mutanen su abin da suke so su mutane masu musu biyayya amma wayan tajin ko sai su dinga bauta musu wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul jinni yace wa innahu huwa annahu ne وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا yanda shani da lamarin yake wasu daga cikin mutane sun kasance suna neman tsari daga aljani wai aljani ya kare su daga wawayen aljani wannan sai karawa aljani girman kai saboda haka sai suka zama wato ainihin masu girman kai sai su ce na'uzu bi sayyidi hadha al-makan min sharri sufahaihi muna neman tsarin shugaban wannan wajen daga sharrin wawayen su wato kananan aljani kenan to wannan sai kara musu girman kai sai su dinga cewa haba ai yanzu kan su ne shugabannin mutane da aljani gaba da to sai su zo suna bautawa aljani aljani ko su dinga ga basu wasu labarai to kaga wannan ridda ne fitane daga musulunci kuma wato ainihin kafirci ne sai sa Allah ta'ala ya ce annaru maswaqum wutar jahannama ita ce makomar ku da ku da aljani gaba daya duk mai bauta aljani da shi da aljani duk wuta jahannama za su tafi sai sa za ga wasu bokayen suna aiki da aljani wai idan ka zo meye matsalanka sai ya gaya maka aljani ne ya gaya masa sai ya dauki wani abu ya baka ko ya amfani da wannan aljani ya cire wani aljani to bautawa aljani yake shi yasa aljani yake masa wannan aiki ko bai halatta mutum ya je neman magani wajen wanda yake aiki da aljano ba domin bokaye ne masu aiki da aljani bai halatta ka je neman magani a wurin su ba Allah ta'ala ya ce wutar jahannama ita ce makoma su da su da goma a ciki sai ce illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya ga dama wannan kuma malamin tafsiri sun kara ilimi anan sai abinda Allah ya ga dama in ka dauki zahirin sa kenan akwai ran da barasu za su fita daga wutan kenan har an samu su yan bidiya da suke cewa wai wuta tana karewa saboda haka wuta tana karewa nan gaba za a zo babu wuta ma gaba daya ba wai da woman da aka yi ba har abada bane to ba haka lamarin yake ba sai abinda Allah ya ga daman nan ma'ana sai dan zaman da suka yi a duniya wuta bata shafe su ba da su dawoma a ciki to amma ba daga farkon halittar su ne suke cikin ba kaga akwai dan lokaci da aka samu ba su shiga wutan ba dan zaman su na duniya to shine illa ma sha Allah din da ku dawoma wutar jahannama sai abinda Allah ya ga dama na dan zaman da kuka yi a duniya wutar jahannama bata shafe ku ba wasu malaman suka ce illa ma sha Allah za ku dawoma a wutar jahannama sai dai dan zaman da kuka yi a kabari wannan ba zaman wutar jahannama bane shi bai shiga cikin lissafi ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama sai dan zaman da kuka yi daga lokacin da aka yi taron alkiyama kafin ku shiga wutar jahannama nan ba a cikin wutan kuke ba kuna farfajiya ne na hisabi wannan bata shafe ku ba shine ma'anar illa ma sha Allah ko wanne ka dauka babu matsala a ciki amma duk wanda ya shiga wutar jahannama da sababin kafirci ya kafircewa Allah ta'ala to zai dawoma a cike har abadan abada ba ran da zai fita in kaga mutun ya fita daga wuta to musulmi ne zai fita da sababin imani sa amma kafiri kan zai dawoma a cike har abadan abada kuma wuta ba ta da ranan wato ainihin karewa sai Allah ta'ala ya ce wa kadhalika
nuwalli ba'dhadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksubun
ubangiji ta'ala ce wa kadhalika hakanan nuwalli ba'dhadh-dhalimina ba'dhan muke jibintar da shashin az-zalumai ga shashi bima kanu yaksubun saboda abinda suka kasance suna aikatawa na munanan ayyuka wato kamar yanda ubangiji subhanahu wataala yake tsora azzaluman aljani akan azzaluman mutane su dinga wahalar da su to haka nan kuma Allah ta'ala yake tsora azzalumin mutane akan azzalumin mutane mutun yazo ya gama zaluncinsa sai Allah zai jarrabe shi da wani azzalumi dan uwansa ko ya jarrabe shi da wani azzalumi aljani yazo ya dinga wahalar da shi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul zukhru yace wa man yashu an zikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya bidire wa ambaton Allah ya bidire wa qur'ani zamu sanya masa shaytan ya zama shine abokin sa ya dinga wahalar da shi ya dinga batar da shi to idan kuma Allah ya ga dama in kai azzalumi ne sai ya tsora azzalumai kuma akan ka wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wala zalimun illa sayubla bi zalimi babu wani taimako face taimako Allah yana sama da shi babu wani azzalumi face an jarrabe shi da azzalumi dan uwansa saboda haka kai shugaba ne azzalumi ka gama zaluncin ka sai Allah ya kawo wani kuma wanda zai ainihin tantana maka kuda idan kai ka je ka zalunci wani sai Allah ya je ya hada ka a wani wurin da wani azzalumin shi ma kuma ainihin wato ya zalunce ka idan kai dan ta'adda ne kana zaluntan bayin Allah sai Allah ya hada ka da wani dan ta'addan yayi maka ta'addanci ya gama da kai shi yasa galibi a yanzu ma yan ta'adda galibi za a yi ta bugawa a ga an gama da su ba iyawa sai Allah ya gora kansu su yan ta'addan su ya so kawai sai su yaki juna shikenan sai a ci galba a kansu shikenan Allah ya jarrabi azzalumi da azzalumi ya tsora azzalumi akan wani azzalumi sai Allah ya azabtar da su da hannayensu su da kansu su kama kashe juna to kaga Allah ta'ala ya jibinta wasu azzalumin akan wasu kenan kamar yadda yake jibinta wasu kangararrun mutane da kuma kangararrun aljani ubangiji subhanahu wataala ya dandana musu kuda ta hannun wa'incan saboda haka kaje kai barnanka kaje kai zaluncinka sai Allah ta'ala ya jarrabe ka da wani azzalumin kuma wanda ainihin wato zai yi maganin ka saboda haka Allah ta'ala baya barin zalunci ya tafi a haka ko da a yanzu Allah bai kama ka ba nan gaba zai kama ka sai ubangiji ta'ala ya ce ya ma'sharal jinni
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
وبنجي تعالى يا معشر الجن والإنس يا أخو جماعة متاني دا الجني ألم يأتكم رسل منكم وانا فأفر فاجع القيامة ذاي وانا ذاتا بي متاني دا الجني وانا بصي إيماني دا الله بصي إيماني دا منزنين الله za ta tambaye su wai me ya kawo ku wutar jahannama ya kai kuka shiga wuta kaman ka je gidan yari ne ka samu an daure waje ka ce kai kuma me ya kawo ka nan a zai ce maka yayi sata ne ko yayi ta'addanci ko ya kashe wani ko yayi fashi da makami dole dai zai faɗi laifi kam to shine nan ma ya ma'sharal jinni wal insi ya ku taron jama'an aljani da mutane alam yatikum rusulun minkum shin ba aiko muku manzanni ne daga cikin ku ba yaqussuna alaykum da suke yi muku bayanin ayati ayoyina ba aiko muku manzoni sun karanta muku ayoyina cewa akwai tashin alkiyama ba kuyi imani da Allah kuyi tauhidi wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna yi muku gargadin haduwan ku wannan ranan ba aiko manzo da yake ce muku wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ba ku ji tsoron ranan da za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba an aiko musu قالوا سيسوتي شهدنا على انفسنا يا الله من شهدا akan kawuna mutabbas an aiko manzonin nan sai suce su ne dai kawai ba su imani ba su suka ce manzonin ƙarya suke wa gharratuhumul hayatud dunya rayuwar duniya ta rode su sai suka manta da lahiran su suka yi ta sharholiyan su suka yi ta rayuwa inda suka ga dama babu ruwan su da addini wallahi in kaga wasu mutane zaka ji tausayin su suna amsa sunan musulunci amma inda addini ya dosa ma ba su dosa ba ruwan su da me addinin su yake so me baya so ba ruwan su da kokarin fahimtar addinin su suna nan adimauci kawai ko kuma musulmi ne duniya kawai suka sa a gaba sun manta da lahiran su Allah ta'ala ya ce wa garratuhumul hayatud dunya rayuwar duniya ta rode su. Allah ta'ala ce wala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur, kada rayuwar duniya ta rode ku, kada shaytan ya rode ku. Amma sukan so riga sun dunmuya ko duk kiran da ake ba sa waiwayawa. Wa shahidu ala anfusihim, sun shaida akan kawunan su cewa su wato manzonin sun zo musu, kuma sun shaida akan kansu annahum kanu kafirin, sun kasance kafirai a duniya, basu bi Allah ba, basu bi manzonin Allah ba. To shi yasa Allah ta'ala ko bazai kyale su ba, zai tantana musu kudan su. Ubangiji ta'ala ya ce ya ku jama'ar mutane da aljani, ba aiko muku manzo bane, ya kai kuka zo ka fada wutar jahannama, kamar yadda Allah ta'ala ya fada a cikin wato abin nan suratul mulk, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, duk lokacin da aka jefa yan wuta masu gadin wutan jahannama sai ta masu gargadi basu zo muku bane, masu wa'azi basu zo muku bane. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay, manzonin sun zo mana sai muka karyata su, muka ce Allah bai saukar da komai ba, muka ce kai cikin bata ma kuke. Kaga Allah ta'ala wato ainihin ya kama su, Ubangiji subhanahu wata'ala ya kama su a su akan kansu sun kasance masu wato amsa laifin su. To Allah ta'ala baya azabtar da mutane har sai me ya aiko musu masu gargadi. To anan da Ubangiji ta'ala ya ce alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum, manzonni basu zo muku bane wanda suke ba ku labarin wato ayoyin Ubangiji ta'ala suke karanta muku, suke ba ku labarin ranar alkiyama. To nan ana magana da mutum da aljan gaba daya. To kada wani ya fahimci cewa a aljanin ma akwai manzonni, a aljani ba manzonni. To da haka mutane ake aikowa kuma ta shafi aljani. Ubangiji ta'ala ya fada a cikin suratul Yusuf, yace wa ma arsalna min qablika illa ridalan nuhi ilaihim min ahli alqura, saboda haka duk wani manzo da kaga an aiko to mutun ne, mutun din ma namiji kuma dan birni. Allah ba aiko aljani a cikin manzonin sa, babu aljani sai mutane. Allah ba aiko mata a cikin manzonin sa, babu mace, duk mazaje ne gaba ɗaya, su ne annabawan Allah. Sannan manzonin kuma Allah baya aiko dan kauye sai dan birni, saboda mutumin birni shi ya san yanda ake mu'amala da jama'a, mutumin birni shi ya iya hakuri, za a taba shi ya hakura. Amma mutumin kauye zuciya ne da shi, da ka taba shi zai ce maka zai rama kawai, bai saba mu'amala da jama'a ba, bai gano kan mutane ba, ta ya zai lallabi mutane, ta ya zai shawo kansu, duka bai da wannan. To shi yasa Allah ta'ala yana aiko manzonnin sa daga cikin mutane, inda aljani ne Allah yake aikowa. Ai mutane in sun ganshi sai su gudu. Yanzu ko yanzu aljani ya bayyana maka, faduwa za ka yi ka kasa tafiya ma. Wayanda aljani yake bugewa na wasu ganin aljanin kawai suke sai su fadi. To kaga taya aljani zai zama manzo, kuma ai dan adam ya fi aljani daraja. To taya dan adam Allah zai dora aljani akan dan adam. Saboda haka kenan daga cikin mutane ake aikowa, ba a aiko manzo daga cikin aljani. Shi yasa anan da aka ce ya ku jama'ar mutane da aljani ba aiko muku manzoni bane daga cikin ku, ai daga cikin mutane ake nufi. Manzo ya zo muku, ya yi muku gargadi, amma sai kuka karyata shi, kuka ki kuyi imani, kuka ce ku ba samsan ba aiko da wani manzo ba. Allah ta'ala bai saukar da alkur'ani ba, bai aiko wani manzo ba. To mutanen ake nufi kenan, su aljani masu bin mutane ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje da'if yayin da'awa, kun san ya je abinda suka yi masa mutane da'i walakanci suka masa, sun gaya masa bakaken maganganu, kuma sun ki su amsa da'awar tasa. Tun a hanya ya hadu da mutum uku, ɗayan yace masa in dai kai din manzo ne da gaske, to na dauki alƙawarin sai na yayyaga rigan ka ba, wato bai zai taba yadda ba kenar abada, ka san suna ganin kuma daraja rigan ka ba. Ɗayan yace daga yau karka sake mini magana, ka ce wai kai manzo ne, wato ya masa ƙarya kenan. Ɗayan kuma yace Allah ya rita wanda zai aiko sai kai, kaga wannan walakanci ne. Amma manzo Allah haka ya hakura ya shiga garin Taif, yaje yayi wa'azi, yayi wa'azi, mutane Taif suka ki su amsa, sai suka shirya wawaye matasa, wawaye suka ba su duwatsu, suka ce su jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da yaron sa Zaid ibn Harisa ya rika shi, suka jefe shi jini ko ta ina a jikinsa, takalmin sa sai da ya cika da jini sallallahu alaihi wasallam. Wataran an tambaye manzon Allah, shin akwai ranar da ka sha wahala kamar irin yakin Uhud kuwa? Don an fasa masa hakuri, an fasa masa kansa, an karya masa hakuri, sai ba da kissan wahalan da ya sha a lokacin da ya je Taif. yana dawowa a hanya mala'ikan duwatsu ya tare shi yace masa ya rasulullah ni mala'ikan duwatsu ne idan kana so in dauki wayennan duwatsu na makka in je in tura su akan mutane dabi in halaka su ka umurce ni da duk abin da kake so manzala ta sama yace a kada kai haka allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun allah ka shirye da mutane na jahilai ne da suna da ilimi ba za su yi haka ba da sun san alkhairi na zo musu da shi ba za su yi ba ba san alkhairi ba sai yace fa inni arju an yukhrij allah min aslabihim man ya'budu allah wahdahu wa la shirku bihi shay'a ku tale su ina fatan ko wayennan ba su musulunta ba a cikin tsotson su allah ya fitar da mai bautawa allah shi kadai bai zai masa shirka ba wato a ƴaƴan su a samu wanda suka musulunta kuma an samu su manyan ba su imani ba yaran su kuma sun zo sun yi imani kamar yadda na sha bayani cewa galibi wanda ya tsufa akan kafirci to zai wuya ya musulunta wanda ya tsufa akan sabon Allah yana da wuya ya daina yana da wuya ya samu shari'a mutum da ya tsufa akan bid'a ko ka tallata masa sunna bai zai karbe ta ba ai sai ce wannan sabon addini ne kawai to amma matasan da suke tasowan kuma tunda su kokolwan su tana ja memory to bai fara samun matsala ba to sai kaga da an gaya musu gaskiya so kuma suna daukanta saboda haka suka ce ba za su yi abin nan manzo kuma ya ce in ba su imani ba ƴaƴan su za su yi to ana nan sallan asuba ta kama manzo Allah ta sama akan hanyar sa ta tafiya makka a wani wadi inda jinnun nasibin suke taruwa wato aljani na wannan wajin ana ce musu jinnun nasibin manzo kuma ya kama karatu yana kira'a sallan asuba aljani suka ji suna ji kawai sai suka musulunta ya je Taif yayi wa mutane wa'azi mutane sun ki musulunta amma yana karatun alqur'ani aljani sun ji karatun alqur'ani sun musulunta kuma suka koma ma suna ga mutane su wannan jama'a suna aljani wa'azi to kaga wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sai ya sama idan mutane sun ki su imani da kai to ga aljani na sun yi imani da kai wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ahqaf yace wa israbna ilayka nafran min aljin yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallu ila qaumihim munzirin yayin da muka juyar da wasu jama'a na aljani muka ce su saurare ka suka saurari abinda kake karantawa na alqur'ani yayin da suka zo inda kake karatu suna jin karatun suna matsowa har suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta jin qur'ani sai suka kama yau junan su wace ce kai ku shiru ku shiru ku ji kun shiru ina ko ni aljani mai magana ma sai a ce kai kai shiru kai shiru duk aka sa su suka nizo suna sauraron karatun wato ainihin alqur'ani yayin da aka gama fa sai suka ce kai suka sun ji wani abun karatu mai ban mamaki sai suka musulunta kawai suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai suka juya kuma suka koma suna mutanen su gargadi suna cewa ya jama'ar ba ku musulunta domin mun ji wani abun karatu mai kayatarwa sai suka kama wa'azi kawai to kaga a sai aljanin su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin su shine manzon su ba su da manzo a cikin su kuma idan mutane basu musulunta ba to aljani fa suna musulunta wa anna minnal muslimuna wa minnal qasirun daga cikin mu akwai musulmi akwai mutanen banza su ma aljani haka suke shi yasa masu ruqiya sun sani wani aljani in yayi magana sai a samu kafiri ne wani kuma a samu musulmi ne kai har ma suna musuluntar da aljani ayi magana da shi da ainihin bakin shi mara lafiyan kuma har ya musulunta ya karbi kalma wato ainihin kalman shahada saboda haka ana kiran aljani su karbi musulunci kuma aljani akwai mutanen kirki kuma suna zuwa su saurari karatun alqur'ani su saurari me su saurari karatu da wa'azi yanzu haka ba mamaki a nan wajen tafsirin na akwai aljani da yawa a cikin mu masu sauraron tafsiri amma suna zuwa a suran mutane ne ba a suran wato ainihin aljani ba don idan ka gansu zaka firkite saboda haka sai su zo a suran mutum don su suna iya shiga kowace irin sura kamar yadda mala'iku suna zuwa a suran mutane haka aljani suna zuwa a suran mutane aljani ya ga dama ya fito a suran akuya ko suran kare ko suran mutum kai mu'amala da shi ma baka san cewa aljani kai mu'amala da shi ba saboda haka su ma akwai mutanen kirkin su akwai masu ainihin sauraron karatu da wa'azi saboda haka wa'azin da ake a ce a ji tsoron Allah to su ma akwai masu tsoron Allah su masu karban wato ainihin wannan wa'azi to karka tsorita ba gobe ka dinga duba makwattanka ka ce ko akwai aljani a ciki to ko ya zo ma dai ba cutar da kai zai yi ba duk wanda aljani da ya zo wa'azi ka ai mutumin kirki yayi aljani kirki ne saboda haka ba zai cutar da kai ba so ubangiji subhanahu wataala yace su ma suna sauraron wa'azi kuma wato ainihin suna karban wa'azi suna musulunta akwai mutanen kirki a cikin su saboda haka anan da Allah ta'ala yace manzanni ba su zo daga gare ku ba ana nufin mutane saboda mutane su suke zama wato ainihin aljani kuma ba abin da suke zama manzanni afwa kuma nan ma su zama mazaje ba a annabi wato ainihin namiji muna mace afwa to amma abin mamaki akwai wata mata da aka yi a garin nan wai ita ba annabi ya ce wai ba annabi ya ce saboda haka ita manzo ne ta dinga batar da mutane fa anan yola anan jimeta ta dinga batar da mutane yan uwanta ta dinga loba so ita annabi ba annabi ya ce sai ta dinga gaya musu abubuwa wanda ya saba wa addinin musulunci so lokacin da muka aka zo aka gaya mana muka hada malamai akan wannan akan ainihin wannan mata muka ce to ya kamata a dauki mataki muka je muka kai ta sakatire domin ai abin a dauki mataki akan ta kuma a samu wani wuri inda za a je a boye ta don kar ta je ta ci gaba da badda mutane niyan mu a kai ta wani gari a je a boye ta to amma muna cikin wannan yan uwanta suka zo suka sake ta suka gudu to amma daga baya kuma ta ci gaba da badda mutane su wanda suka sace tan suka sake dawurin mu suka ce to yanzu kan abun yafi karfin su gashi ga halin da ake ciki sun badda waye sun fitar da wani amma ta fitar da wani a musulunci ta fitar da wani a musulunci kuma da aljani take aiki tana aiki da aljani ne to wannan matan dai ta zama wani damuwa shikenan kuma aka sake daukan wato ainihin wani mataki akan ta kuma to ba na so in kai mu karshen kissa amma dai an yi iya abin da za a iya yi domin kar ta yi tasiri shi yasa ma ba a ji labarin ta ba wanda magana da muke ta kai shekara 2 ko 3 kuma har yanzu matan tana nan to saboda haka cewa ma wata mata ta zo ta ce ita annabi ya ce har wani ya da kaga ai jahilci ya kai inda ya kai domin ba a taba ba annabi ya mace ba wa ma arsalna min qablika illa rijalan mazaje kenan saboda haka dole sai ya zama namiji kafin ya zama wato ainihin annabi ubangiji ta'ala ya ce sunna abun nan al-amazoni sun zo musu sun musu gargadi na haduwan su ranan alkiyama amma duk da haka sun kasance mutane ne masu musu wanda ba su yadda da wato ainihin manzonin ba rayuwar duniya ta ruje su shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya jefa su a wutar jahannama ranan alkiyama domin su da kansu sun shaida cewa su kafirai ne wato kai wa kanka shaida yafi a ce me wani yazo ya maka shaida shi yasa malamai fiqh suke cewa al-iqraru aula min ash-shuhudi inda za a kama ce wani barawo ne sai aka ce kai sata sai ya ce a ni ban yi sata ba sai aka ce to aje a kawo shaidu sai aka je aka nemo adalai guda biyu shaidu suka ce sun ga lokacin da ya sata to za a yi aiki da adalin nan amma fa ka sani a kashi 100 kashi 70 ne cewa suna da gaskiya su adalin kashi 30 kuma zai iya wasu yi ƙarya amma ba mu da wata hanya sai dai mu yi amfani da abin da wa'annan shaidu adalin suka faɗa amma ba 100% muke da yakinin cewa lalle wannan yayi sata ba to amma idan yazo ya ce lalle ni ne wannan satan to yaushe kaje kai ai suna bacci ne lokaci kaza na shiga kaza ne kaza to yanzu ka samu yakini 100% shi ya dauki wannan kaya to shi yasa ake cewa al-iqraru aula min ash-shuhudi mutun ya fada da kansa yayi abu to yafi shaidu karfi saboda shaidu duk mutun yanda yake adali ai ba annabi bane akwai wankila ya boye wani abu ko kuma dama akwai dan adawa ko dan gaba tsakanin sa da wannan mutumin ba a sani ba ko kuma mutumin zai iya yin ƙarya ko yana da maslaha a cikin abu kaga akwai wannan to amma tunda an shaida cewa su adale ne sai a karba ko da dai a cikin kashi 100 kashi 70 ko 80 ake fahimtan cewa da su faɗi gaskiya to bayan da aka yi dole a karbi wannan to wayannan wato ainihin kafirin aljani da mutane su da kansu suka shaida da kansu an wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sun shaida wa kansu cewa lalle su kafirai ne to anan musulmi mai sabon Allah akwai wanda suka sani cewa lalle abinda suke yi sun tabbata cewa ba za su shiga aljanna ba ranar alkiyama da kunni na naji akwai wanda yace in Allah ya shigar da shi aljanna ma da gangan yayi musulmi ne kuma yana amsa musulunci shi ya debe tammani kawai saboda abubuwan da yake na sabon Allah kawai shi kawai ya san wuta zai tafi wani Allah ya shigar da shi aljanna ma da gangan yayi kuma a yanzu haka ina hararo inda ya mutu irin mutuwan da yayi to kaga mutun shi da kansa ya zama kafiri ya shaidawa kansa shi kafiri ya zama fasiki ya zama makiyin Allah akwai lokacin da yake cewa shi ya bar ma addinin musulunci yanzu addinin guru maraja yake yi wala bakin sa na fara jin guru maraja yace shi addinin guru maraja yake shi yanzu ba musulmi bane kuma za a zo ayi sallah da shi fa wai yana fada ne don ayi dariya kawai don ayi dariya kuma an kabbara sallah da shi zaka je kai jami'i amma yace kawai shi yanzu ya fasa ya zama musulmi shi addinin guru maraja yake akwai lokacin da yace kuma shi shedan ne to wannan yafi sauki ma shi shedan ne kuma yace in Allah ya shigar da shi aljanna ma da gangan yayi a'udzu billah kuma ana fada ana dariya kuma akai karisa to da haka ubangiji subhanahu wataala yana kallon su duk wanda ya sheda wa kansa shikenan kaga al-iqraru aula min ash-shuhud ka fada da kanka yafi ma wani ya maka sheda sai ubangiji ta'ala yace zalika allam yakun
لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون
بنجي تعالى ذلك كاغوانا هكونتين ألم يكن ربك مهلك القرى saboda Allah ta'ala bai kasance mai halakar da mutanen gari ba mutanen alkariya ba bi zulmi saboda zalunci wa ahluha ghafilun alhalin masu wannan garin suna ramkane ba su san ma an aiko manzo ba a'a in kaga Allah ya halakar da mutane ko ya saukar musu da azaba to dama an zo an musu gargadi ne basu bi gargadin ba Allah adali ne ba azzalimi ba duk wanda aka halakar ko aka sashi a wutan jahannama to ba zaluntan sa Allah yi ba shine zalunci kansa wama zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun Allah bai zalunce su ba sun kasance suna zaluntan kansu ne Allah ya aika manzo a cikin kowace al'umma wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ba wata al'umma face akwai manzo da ya cude a cikin sa a cikin ta kamar inda Allah ya faɗa cikin su kamar inda Allah ya ci faɗa cikin suratul fatir kuma yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wa shadibu daud kowace al'umma mun aika manzo cewa a bauta wa Allah a nisanci ɗangutu shi ne a nisanci wani abin bauta ba Allah ba kuma ya ce wa makunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula ba ma azabtar da mutane har sai mun aiko manzo suratul isra Allah ta'ala ba azzalimi ba in sabai sai an maka wa'azi an maka gargadi idan baka bi ba sai Allah ya azabtar da kai amma ba zai zo mutanen gari kwata-kwata ba a aiko musu manzo ba su da labarin manzon kuma su mutu Allah ya azabtar da su ko ya sauko musu da azaba a duniya Allah baya haka Allah ba azzalimi bane shi yasa duk lokacin da dan wuta ya shiga wuta in aka tambaye shi alam ya'tikum nadhir manzo bai zo muku ba zai ce bala qad ja'ana nadhir saboda haka manzo ya riga ya zo mana wazi hujja ta tsaya a kanka bayan manzon ya tafi malamai sun dauka suna ta wa'azi a ko ina ana wa'azi a duniya yanzu tafsirin azumi nan ma bai ishe mu ba yanda ake fajje kodin wa'azuzzuka da tafsirai ai sakon yana isa ko ta ina to har azumi bayan azumi ma ana ci gaba da yi kuma in baka je wajen wa'azin ba ma laifi kai nan ma ba gaskiya kake so ba baka son ka fahimci addininka idan kana son fahimta addininka zaka je inda ake karatu manzo sama yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini to da haka duk wanda ba kokarin fahimtar addini to kaga wannan babu alkhairi a tare da shi kenan to da haka zai zama summun bukumun umuyun a cikin addininsa bai san komai ba Allah ta'ala ya ce wali kullin darajatun kowa yana da matsayinsa a cikin mutane mutanen kirki suna da matsayinsu mutanen banza su ma akwai nasu matsayin na banza mimma amilu daga abin da suka aikata kowa za a duba aikinsa wanda yake da aiki na gari to matsayinsa mai kyau ne wanda kuma ayyukansa munana ne to matsayinsa mummuna ne wama rabbuka bin ghafilin amma ya'malun ubangijinka ba rafkaninne bane daga abin da mutane suke aikatawa ya sani duk abin da aka yi ba abin da yake buyawa Allah subhanahu wataala duk mai aiki wajen da'a wa Allah ta'ala to yana da babban matsayi a lahira kuma aljanna ita ce makomarsa duk wanda yake da sabo yake sabawa Allah ta'ala to matsayinsa mummuna ne ranar kiyama kuma wutar jahannama ita ce wato ainihin makomarsa duk abin da kake yi zaka je ka same shi ranar alkiyama faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara in ka aikata alkhairi ko kwazara zaka gani in sharri ne ma zaka gani ubangijinka ba arabka ne yake ba yana nan yana kula da ayyukanka innallaha kana alaikum raqiba yana kula da kai ba abun da yake kuya masa kuma ya wakilta mala'iku masu rubutawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun akwai mala'iku masu rubutawa file din yana nan yana ajira na alkiyama za a fito maka da shi Allah ya sani mala'iku sun sani shaida ne ga takaddu an rubuta ga gabban jikinka su ma gaba ɗayan su shaidu ne za su yi magana su ce ka saba wa Allah in sabon Allah kai kuma a maka hukunci na adalci wanda ya dace da kai in ko kayi wa Allah ta'ala biyayya to zaka tafi zuwa ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya tausaya mana Allah ya shirye mu da shiryan sa, Allah ya sa aljanna ita ce makomar mu. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Wa baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai tambaya ta farko yake cewa malam, idan aka samu idi yanzu ya hadu da ranar juma'a, da gaske ne idan aka yi sallan idin kawai yawa da ci hadda juma'a?
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن إيدي هذا درنا جمعة كي دوكا قدابيو كي إيدي كما كجي كي جمعة أزامني من ظل أستسمع إيدي هذا در جمعة دي سلن إيدي أران جمعة سيشي توياكو متاني إيدي هذا من در جمعة واندي قداما يزو جمعة واندي قداما باسيازو وفا إنا مجمعون أما موكن زامو جمعة. To sai aka fahimci manzo sama yana magana da mutanen kauye ne wadanda suke doguwar tafiya kafin su zo Madina su yi me su yi sallan Idi. To dama Juma'a ba ta wajaba kan su ba, tunda doguwar tafiya idan tafiya ta wuce kilomita 3 kaga Juma'a ba ta wajaba akan ka ba. To sai manzo sama sai hutar da su, yanzu su koma gida su kama shagalin sallah, sai kuma su sake zuwa Juma'a su sake koma, kaga wunin ya kare a zirga zirga tsakanin Madina da garin su. To sai manzo sama yake to wanda ya ga dama ba sai ya dawo ba, amma fa inna mu mutanen Madina mujammi'una zamu yi juma'a mu. Shikenan magana ta kare. Tunda manzo sama yayi mutanen Madina suka yi, kaga ba da su ake magana ba kenan. To kuma yanzu ka zo ka ce duk da wasu malamai suna da wannan fahimtar, ka ce mutum ba sai ya dawo juma'a ba, ai ba gata ka masa ba. Ibn Hazm az-Zahiri yace al-qawlu bi suqudi al-jum'ati li'idin qawlun mahjur. Maganan cewa idan kai sallan juma'a ba azidi ba sai ka dawo juma'a ba, magana ce ma da aka kaurace mata kwata kwata a yanzu babu ita. Duk da cewa ina bin zahirin na soshi, amma yace a bar wannan magana. Saboda haka ka zo idin ka kuma ka zo juma'a, ai gara ka bar idin ma, domin mustahabi ne ba wajibi bane, juma'a kuma wajibi ne ka zo juma'a. To duk wanda zai tsora ka akan wannan ba yana tsora ka akan abin da yafi bane. Ka kaddara ma mutum yana da fahimtar ba sai an je ba, don Allah yanzu wanda ya zo juma'a shi yafi alkhairi ko wanda bai zo ba. Wanda yazo shefi shefi fita daga shakka ma, kuma ya samu alkhairin juma'a. To me za a dage cewa wai ba sai an zo ba? Yanzu wannan karantarwar ma wani abu ne, kuma sabanin ma sunnar manzon Allah ne ta sama, don sunnar manzon Allah shine in idi da juma'a suka hadu yana yin juma'a. Ya ce ina mujammiuna, kai kuma ka dage cewa wai dole mutum kar ya zo juma'a. To me kai kenan, manzon Allah da sabansa sun zo juma'a mutanen Madina, kai kuma ka ce kar a zo. To me kai gata kai wa mutum? Ya kamata mutum ya zama yana da ihtiyadi a addinin sa.
Wanda yake cewa malam, muna hira da mahaifiyata wata rana, sai ta sanar da ni cewa a lokacin da take ƙuruciya idan in ta sha azumi ba ta biya, kuma azumi suna da yawa, kuma yanzu ta tsufa ita da kanta ma ba ta iya yin azumin Ramadan ma, yaya za mu yi?
To sai ta tuba zuwa ga Allah ta'ala ya yafe mata, sannan kuma sai ta ciyar a ciyar mata, wato a bada mudun nabi a maimakon kowane azumi a lissafa iya adadin azumi. Na'am.
Wanda take cewa malam, idan mace idan ta yi bari za ta yi zama irin na kwanaki na mai jego ne, ko dai a'a za ta ci gaba da azuminta kawai?
Barin kala biyu ne, idan jini ne zalla ta zubar, to wannan mara ta yi zama irin na mai jego ba, jinin cuta ne za ta yi wanka ta ci gaba da sallah, in jinin bai tsaya ba ta je asibiti. Idan kuma ta barar da wani halitta a cikin jinin, akwai wata tsokan nama da ta fito, ko alaman halittan jinjiri, kuma kila ma an gama halittansa kafin a busa masa rai, ko bayan an busa masa rai ta yi barinsa kafin lokacin haihuwansa ya zo ya faɗi yana macece, to duk wannan kamar ta haihu ne hukuncinta, za ta yi jego. In dai ta fitar da wani abu mai kaman halitta, an fara halittan yaron, to ai ta haife shi kenan, sai dai ta haife shi ba cikakken halitta ba. To da ita da mai fiki dudde ne, da wanda ta haifi yaro mai rai dudde ne, za ta zauna kwana 40 ba za ta yi sallah ba, ba za ta yi azumi ba, har sai in jinin ya dauke kafin kwana 40 sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadanta. In ko bai dauke ba har zuwa kwana 40, to iya kwana 40 sai ta yi wanka ta yi sallah, in ya wuce kwana 40 sauran jinin cuta ne ba na biki bane. Na'am.
Wannan take cewa malam ta yi azumi na ta yi al'ada, bayan da ta yi al'adan ta yi kare, ta dauki azumi daga baya kuma sai ta ga wani abu yana fito mata a daga jikinta, shi ba jini ba kuma shi ba ruwa ba, ya matsayin azuminta?
In dai ta kammala kwanakin al'adan sun cika, a ce kwana 6 take kuma ta yi 6, ko kwana bakwai take tai kwana bakwai to wannan wani abu da ya fita daga ba mai kaman jini katta saurare shi ta riga ta wanka ta gama al'adanta saboda hadisin ummu adiya kunna nana uddu sufrata wal qudrata ba'da duhri shay'a mu a zamanin manzo sama in mun gama yin tsarki mun gama kwanakin al'adar mu in wani jini ya zo fito wani bombita wani fatifati duk ba ma daukan sa a matsayin haida to ke ma karki dauke shi a matsayin haida amma idan kwana shida kike ko bakwai misali bayan kwana uku sai jini ya dauke ki kai wanka washe gari sai irin wannan jirin ya dawo to wannan ki dauke shi jinin al'ada ne saboda Aisha radiyallahu anha lokacin ta mata sukan sa auduga a farjin su idan sun ga jinin su ya canja sai zama akwai dan fatifati na jini sai su nuna mata su ce yanzu za su iya yin wanka sai ta ce a la ta'jilanna in tadrinna hatta tarinna al-qasata al-bayda kada ku yi gaggawa ku jira har sai kun ga farin ruwa to wannan kuma saboda jinin ya zo a tsakiyar kwanakin al'adan su ne shi yasa ya zama al'ada amma da bayan an gama al'ada ne ba zai zama al'ada ba wannan ita ce ka'ida
tace malam na sha azumin watan ramadan idan in tashi biya a shawwal fitta shawwal ya kamata in fara yi ko dai ramadan din
ramadan ya kamata ka fara biya ko ki fara biya in kin biya sai ki fitta shawwal sai dai wani uzuri ne ya same ki yanda ba zai yi ki hada duka ba lokaci zai kure to sai ki sita shawwal ɗinki daga baya kuma ki rama wato ainihin ramadan saboda Aisha radiyallahu anha tace takan kai ramuwan azumin ramadan har zuwa sha'ban ma watan da daga shi sai azumi saboda kada manzo Allah ta sama ya neme ta zama tana da azumi na'am
wannan yake cewa malam ya matsayi mutumin da ya tashi yanka rago bai yanka a daidai inda aka nuna a yanka ba sai ya yanka karshe-karshen wuya ya matsayin rago
inda ya yanka makogoro da jijiyoyi guda biyu wannan yankan yayi amma in ta kiyaye aka yanka to wannan yankan bai yi ba me yasa yanka ta kiyaye bai yi ba saboda kafin ka iso inda zaka yanka makogoro da jijiyoyi ma ka riga ka kashe dabban saboda ka kashe ta kawai kai amma in ta gaba ka yanka to zaka iso makogoro da wuri fata kawai zaka wuce da wannan jijiyoyi guda biyu na gefe-gefen in dai ka yanka su a ko ta ina ka yanka in dai a wuya ne shikenan yanka yayi saboda haka za a ci wannan yankan saboda ai masu dabbobin da ake sokewa karshen wuyan su ta kasa ake sokewa ba ta sama bane saboda haka in ma yankan ne ka yanka ta wannan waje shikenan yankan yayi babu wani matsala
yace malam akwai laifi ne mutumin da yayi sallan asham sannan ya saki koma kuma ya sallar tahajjud
ba wani laifi karin lada ma zai samu domin asham yayi raka'a 10 ga tahajjud 10 ya zama nawa 20 wanda ya raka'a 20 yafi mai raka'a 10 sai dai in raka'a 10 ka din kai dogayen kira'a wanda ya wuce lokacin da mai raka'a 20 yayi nasa wato in awa ɗaya kai kai awa biyu kana sallah sai ladan kai fi nasa to cewa wai in an yi asham ba'a tahajjud wannan ba haka bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul laili masna masna wa idza khashiya adukum suha falyusalli raka'atan tutru law ma qasalla sallan dare biyu ka sallame biyu ka sallame ko raka'a dubu kai karshe dai in kaga asuba zai fito kai nafila raka'a ɗaya ta zame maka witri wannan shine ba kayyade ba manzo sama galibi raka'a 11 yake saboda yana tsawaita so kai ba za ka iya wannan dogayen ba amma ruwaito yana raka'a 13 kaga yana karawa kenan sannan bai hana a kara ba in kai naka gajeru gajeru kai ko da raka'a 100 daga cikin sabai akwai mai raka'a 100 akwai wanda yake sallah ma bai san ma adadin raka'a nawa ya sallata da daddare ba kaga kenan kofa a bude take in ka kara alkhairi ka kara samun lada so da ka kai tarawih kuma ka je kai tahajjud karin lada ne
wannan take cewa malam ina da wani mutumin da nake so aure shi amma iyayena musamman mahaifiyata ta kira ni ta nuna mini ba ta son shi laifin shi kuma guda daya shine tace ai shi dan kauye ne ni kuma yar birni ne to shi malam wai addini ya hana a dan kauye ne
a bai hana ba dan kauye ma yana wayewa za a samu waye a kauye a samu bagidaje kuma a birni saboda haka duka yana faruwa in dai mai addini ne to ai ba laifi ki aure shi wannan fahimtar da maman ki za a yi maganar kauyancin nan fa ba wai wani ba matsala ce ta addini ba saboda haka in dai mutum mai addini ne shikenan kuma ko da ba kauye ne ba sai ki wayar da shi ba tunda ke yar birni ne saboda haka sai ki wayar masa da kai sai shi ma ya zama wayayye idan kin aure shi ai yana da kyau ma hakan ne saboda haka dai ita maman a fahimtar da ita ta yi hakuri akan wannan na'am
wata ta rubuto dogon takarda malam gaba da baya amma abinda na fahimta a takardar shine tana son da farko ka taya ta da addu'a na biyu ko shine ka ba ta shawara akan cewa tana tare da kishiyarta kishiyar tana jifanta da kalmar mushrika mijin yana ji kuma baya magana kuma ta furta da cewa in Allah ya yarda sai ta bi duk dabarun da za ta yi ta karfa tsakaninta da mijin don su rabu. Sai ta ce mallam abin mamaki ma shine da mijin ake tafiya wajen yin irin wannan abun din, na rantse da girman Allah ina yin azumi. Mallam to in shiga ni ma yi musu addu'a in hada su da Allah ne ko kuma yaya zan yi? Tana neman shawaranka.
To da farko dai ina miki wasiyi da ki ji tsoron Allah kada wannan abu ya saki asaran addinin ki kema. Saboda haka ki dogara ga Allah ta'ala wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya isa masa. In ya tabbata abin da yake fadan nan haka ne, tana ce miki mushrika, wannan kuskure ne kuma dole mijin ya dauki mataki akan wannan. In bai dauka ba, ki kai karansa wajen manyansa a mata iyaka akan wannan. Sannan na biyu, in yana zuwa da ita wajen boka don ai karfa a riba fushi ma kuskure ne. Amma ke kuma wannan ba zai zama dalili da zai sa ki je wajen bokaye ba. In kin dogara ga Allah, Allah zai kare ki. Wannan duk abin da za a yi na sulhu ne na bokanci ba zai kama ki ba. Saboda haka ki yi tawakkali ga Allah, ki dinga hasbunallahu wa ni'mal wakil, kuma tunda ita az-zaluma ne, in Allah ya yarda sai kin ga bayan ta babu inda za ta je, in dai kin dogara ga Allah. Amma ke ma kin kama hanyar da ta kama, to kuma dukkanin ku kun zama masu barna. Shari'ar musulunci kuma al-fasadu la yu'alaju bi fasadi mislihi, ba a maganin barna da barna irinta, ba zai taba yiwuwa ba. Saboda haka sai ku je ku zama daya, sai Allah ya kyale ku, kuma anan wanda tafi karfi ita za ta danne wuta. Amma in kin dogara ga Allah, sai Allah ya taimake ki kuma ki nasara a kanta. Kuma ita ma muna mata nasiha ta ji tsoron Allah, ta gyara halayenta domin tana son ta halaka rayuwarta na duniya ne da na lahira gaba daya. Sannan mijin ma ba mamaki ko shi din ma asirin aka masa, tun da harin ba tassa ne bai sake ta ba, kuma ake tafiya da shi wajen boka domin a rubuta matar, ya rubuta matarsa kuma ya bi ta zaizai. Ai ka san cewa lalle akwai matsala, to shi ma yana buƙatan addu'a Ubangiji ta'ala ya kubutar da shi, domin akwai mata masu zuwa ana tsafi su tsafi mazajensu da kishiyoyinsu, kuma waɗannan matan babu alkhairi a tare da su, kuma a duniya za su ga mummunan sakamako kafin su tafi lahira in ba su tuba ba. Allah ya kiyaye.
Ta ce mallam menene mace za ta nisanta ko za ta aikata wanda zai nuna cewa ita din nan tana yin takaba ne?
Abu biyu ne kawai. Idan mace mijinta ya rasu, abu biyu za ta yi kawai shine tana takaba. Na farko, kar ta fita daga gidanta sai lalura ko bukata mai tsanani. Wato tana zaune a gidanta wata hudu da kwana goma. Lalura shine kaman a ce asibiti, ba ta da lafiya, za a kai ta ga likita ko a ƙara mata ruwa ko makamancin wannan. To kaga wannan lalura ya shiga. Bukata kuma kamar a ce mamanta ba ta da lafiya, ta ce tana son ganinta, to ki je wajen maman ki je ki duba ta ki dawo. Babanta ba ta da lafiya, ta duba ta dawo. Amma kar ta kwana, ta je da rana ko wani abu makamancin wannan, ko ma'aikaciya ne ana neman ta, lalle lalle za a mata interview screening, in ba haka ba za a kore ta wajen aiki. Sai ta je, ko wani jarrabawa ne, idan ba ta je ba akwai matsala, sai ta je ta yi jarrabawan ta dawo. Kaga wannan duka bukata ne. Ko babu abinci a gidanta, sai ta je ta nemo, ta je ta nemo ta dawo. To irin waɗannan su ne kawai za su ta bar gida. In ba haka ba, wani maganan wani wata ta haihuwa, je a mata murna, ko ana auren wani ƙaninta, ta je, duk wannan ba ta taso ba, wannan bai shafe ta ba. Abu na biyu kuma shine ta daina ado, ba kwalliya ba ado. Ba za ta yi shiga kamar za ta tafi gidan biki ko na sallah ba, a'a. Kawai ta ajiye jambakinta da hodanta da gazal ɗinta da jagiranta da duk wani abu da ake ado da shi, ta ajiye shi a gefe. Gulagulanta ta ajiye a gefe, aurorinta ta ajiye a gefe, ta ajiye su a zannuwanta masu tsada na a zo a gani, duk ta ajiye su a gefe, ta ɗauki zannuwanta wanda ba na ado sosai ba, amma su zama masu tsafta, ba a ce ta zama ta zauna a cikin ƙazanta ba, kuma ba a ce ta zauna a hijabi babu cirewa komin zafi ko da tana cikin mata ‘yan uwanta ba, ba a ce ta riƙe tarbi babu sakewa ba, babu wannan, ba a ce ta riƙe wuƙa in za ta tafi ban ɗaki ba, ba a ce sai wata tarika ta ban ɗaki ba, ba a ce kuma wai ta yi kitso ƙwaya uku in dai haka su tokare kanta suna mata ciwo ba, ta yi kitson ta yadda ta saba na al'ada, amma kar ya zama kitson ado. Ba a ce ba za a zauna da ita a taburma ɗaya ba, ba a ce ba za ta saurari rediyo ko talabijin ba, ba a ce kar a ci abinci da ita ba. Wannan duk wasu ne suka dinga shigo da abubuwa cikin takaba, suna nan suna ta wahalar da masu yin takaba, kuma babu lada a cikinsa ko ƙwaya ɗaya. Kar ki fita, kar ki ado, shikenan kin gama takabanki wata huɗu da kwana goma. Kuma har wata huɗu da kwana goma ba kwana arba'in ba ne, inda suke cewa wai kwana arba'in takaba, wata uku kuma idda. Ai na aka faɗi wannan, wata huɗu da kwana goma su ne takaba gaba ɗaya. Na'am.
Daga ƙarshe akwai wa'inda suka ce mala a ja hankalin mutanen nan, da an ce za a fara addu'a sai gayu da gudu ana tafiya, ba sa saurare addu'a, ko dai saurare addu'a ba muhimmanci ne?
jama'a ku saurari addu'a saboda ai addu'a tana da muhimmanci in ana addu'a kana amin kai ma ka shiga duk abin da aka roka wato ainin ya shafe ka wanda suka aiko Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.